gama secondary school aka daura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a ban aire ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba ni mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a Bayero
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na Alheri Grace Abdu
zance na mata ake ci gaban mu nan ayyukan gwamnati harkar zaman lafiya
wannan jama'a ake
likitar fadin lafiya ilimin zaman duniya
wannan jama'a ake
baiwa diya tarbiya aikin hajjin saudiya
wannan jama'a ake
rike kasuwa saidiya
ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano za ku ji kalubale da ta fuskanta za mu kuma tabo batun harkokin mulki a Najeriya inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda ku biyo mu domin ji yafi sako kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu dora kan batun da ya tsone wa mata ido a Najeriya inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin kasar bakin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakin su kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunkurin sun bayyana yadda ministocin za su bada gudunmuwa a yunkurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafun iko su kuma cire wa sauran mata kitse a wuta.
Sunana Munira Suleiman Tanimu, yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lera ta Gabas kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999 mun san cewa a lokacin marigayya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi facilitating kafa wannan ma'aikata na mata kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara har ya sa ta bude wani foundation nata wato Better Life wanda yake fuskantar da kuma taimakawa musamman su mata waɗanda suke karkara so tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata daidai gurgudo duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da su ma nasu gudunmuwan kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata domin tabbas mun san cewa mata su ma suna bada nasu gudunmuwan musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma kasa gabaki daya.
Sunana Ambassada Khadija Ishaq Bawas a Kano, Nigeria. Ma'aikatar ayyukan mata a Nigeria zamu iya cewa suna bakin kokarin su wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata raɗaɗin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'in hannu haka zaki ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan kungiyoyin nan na kasashen waje. Yanzu irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan.
Kun san dai yanayin da ake ciki a Najeriya tun bayan mika sunayen ministoci kafin aka tantance wasu aka bar wasu ake raɗe-raɗen inda mata za su ba da gudunmuwa a wannan karan ganin yadda aka samu mata 7 a wannan jerin sunaye da shugaban kasa Tinubu ya mika wa majalisar dattawa. Shin menene kuke sa ran sabbin matan nan da aka nada a magamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan?
To wannan sababbin mata da aka nada a ministoci da farko dai muna ma Allah godiya, muna kuma moshi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so yayi da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata. Yau gashi Allah ya kawo mu a cikin cabinet din shi na ministoci mata har guda 7. A cikin waɗannan mata guda 7 kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba. Kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban, mutum ɗaya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata. To mu abin da muke roko kuma abin da muke sa rai shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido. Muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata, su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya. Za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience din su da ayyukan da suka saba yi. So walau na mata ne walau na koma ina ne su rike da kyau saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan office musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abinda suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani. Saboda haka mu abinda muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a, wanda suke siyasa, wanda suke neman aiki. Wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da daman su ma su ƙara tallafa ma wasu mata. Sannan kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata ƴan uwansu ba, amma kamar yanda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu. Muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya.
Sai kuma Malama Khadija Ishaq Bawas.
Su ministoci kenan mata wato abinda muke sa ran za su yi. Ni dai a nawa ɓangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato ɓangaren da za su wakilta ba kenan, wato portfolios ɗin su. To ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka nada su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuƙa wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata, wato wajen bibiyar kamar dokoki haka za su bunƙasa samun sauyi mai ɗorewa a rayuwar ƴaƴa mata da ma mata gaba ɗaya. Ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawar su ba a matsayin su na mata. Sai kuma tambayar da kika yi na maganar wato ma'aikatar ayyukan mata, ina gani ya kamata a ce sun ƙara kokari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i. Sannan kuma akwai maganar dakile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana akai kuma an kakkafa dokoki akai, ya kamata a ce sun dage sun ƙara hoɓɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata.
To madalla mun ji daga bakin ku duka, a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki?
Babban abin da muke so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matan mu da suke karkara, an bar su a baya waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gwargwado yau da su ake damawa. Kowa ya kama sana'a, kowa ya kama kariya da daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa. Amma ya labarin matan karkara me ake musu, wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwarsu ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo musu ci gabawa? Yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona, wasu kuma suna sha'awan koyarwa, wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan kansu ba. Menene abin da gwamnati za ta iya yi? Menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi? Abin kwara ɗaya ne zuwa biyu. Na farko a koya musu inganci ga rayuwarsu, musamman fannin ilimi da kasuwanci. Yau ko a karkara kake, in kana da ilimi kana kasuwanci, ko kana da ilimi baka kasuwanci, ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani, sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani. Saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar mace. Daidai gwargwado, tun mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta, ta taimaka ma iyalanta gabaki daya. So kada mu ga wai suna karkara ne basu san rayuwa ba, ko basu san abin yi ba. In aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo musu cigaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki ƴaƴansu da wannan karkaran da suke ciki, ina ga mun fara kawo cigaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya. Saboda mu wayanda muke birni, ko kuma in ce mata da suke birni, in mun cigaba mun bar na baya, ko kuma mun bar wayanda suke karkara, ni ana wa tunanin ba shine daidai ba, tunda su ne ake amfani da su a zabe har mutun ya kai inda yake so ya kai. To me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su? So ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su, a kawo musu cigabawa, a kawo musu doki, musamman kin ga magana asibiti primary health care din nan ko ina kika je zaki ga is very poor, is dilapidated. Duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibiti, zaki ga asibiti da ba kanta, da yawan su ma a gida suke haihuwa, babu ma kudin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara. Kai wasu karkaran ma babu ma asibiti, mace tana nakuda sai an dauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti. Kin ga wannan ai dole muna bukatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane, musamman gwamnati, su sa ido matan mu wanda suke karkara, a kawo musu saukin rayuwa, a kawo primary health care, a kawo manyan asibitoci karkara, sannan a gyara makarantun su wanda ƴaƴan su za su girma, Allah ya ba su ilimi, su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo, wasu su dawo gida, wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara. So ni dai ana wa tunanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba.
Thank you.
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kallabin mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkan malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar Kano. Kada in kai ku da nisa, baka aka ce a baki mai ita tafi dadi.
Sunana Hajiya Binta Abdulhamid, an haife ni a shekara ta 1965, kuma nayi karatu na primary school a nan Kano, nayi secondary school education dina a former Kaduna State wadda yake yanzu makarantar ta GGSS Malumfashi tana karkashin Katsina State ne. Kuma bayan na gama makaranta na dawo nan Kano tunda mahaifina anan yake. Mahaifiyata ce da mai yar Katsina. To kuma aka yi mini aure, sannan na shiga Jami'ar Bayero University, kuma na kammala ita Jami'ar Bayero University a 1987. Na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano a 1988, kuma Ubangiji ya sa min albarka a cikin aiki na. Na hau matakai tun daga malamar aji, ake bani responsibility din ne, house mistress ne, form master dai ne, wane ne a haka, har aka to na zama vice principal da ina jin a 1993 ko 94 ne. I was at Smaila a matsayin vice principal. Daga nan aka maida ni makarantar Woodhill Junior Secondary School. Nan na fara shugabancin makaranta, kuma ni ce principal din wannan makaranta mace dai ta farko tunda namiji ne ya bude. Shi ma ina nan aka dawo da ni bayan na yi wajen shekara 4 da rabi a Woodhill. A Woodhill din ma mun yi aiki da mai girma dan majalisa a chairman din wannan lokacin da na tadda. Bayan aiki na da nake na matsayin malamin makaranta principal, kuma shi ne mutum na farko da ya fara bani political appointment, tunda shi ya mai da ni kamar a ce advisor women affairs. Don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da ƙananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wajen din ne, wanda suka shafi ɓangarorin health nada da others da mata dai generally na siyasa. Haka ina yin wannan harkar ta cewa ne ce shugaba, kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran, kuma mun yi alhamdulillah. To nan ma na yi wajen shekara 4 da rabi ina principal. Daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari. To a cikin gari aka bani makarantar Kawaji Gaman Girls Secondary School, ita ma ina jin a 1999 na shiga wannan makaranta daga Woodhill na baro Woodhill na tauna. Ina nan na zauna har 2003, kuma alhamdulillah waɗanda Allah ya kaddara muka yi aiki da su suna ji na yayin da kuka saka waɗannan abubuwan. To daidai gwargwado dai a hakan, duk inda Allah ya kaddara zuwa na sai ya zamana wani abu ko da ya gagara ko kuma babu shi sai Allah ya sama. Tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni, bana danganta komai da success ina. Shi ne yake yi saboda waɗanda suka riga din ko kafin ni ko bayan ni, ba kunsu komai nayi ba, kaddara ce take sakawa haka. Kuma in mutane suna cewa ina da himma, ni Allah na tuba, na san himma da nasara daga wurin Ubangiji take. To nayi wannan zaman a nan, sai aka yi min transfer, daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na rike ta. Nayi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki, duk inda jihar Kano ta ce zo ki tafi ban taba ki ba. Don haka na rike makarantu, na jeje zonal offices na Dawakin Kudu ne, na Kura ne, na gaya ne, ina jin na gaya ne kadai ban taba dadewa ba. Ina zuwa bana jin na yi uku wata uku aka kara dauke ni. Na ko zauna a Nasarawa zone, ina jin wajen tobi ina zaman Nasarawa zone, na zauna a Dala zone. To dan haka kusan ba inda dai ban dan lallika ba daidai gurgurdo, kuma makarantun ma haka na rike mai kwatashi, na kara koma Kaji Girls na rike ta su biyu, na tafi gane nan dai. Amma alhamdulillah.
To zamu da
mun gaza ma ba wani lokaci.
Zan dan koma da ke, nace zan dan mai da ke baya kadan. A lokacin da aka yi karatu, ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu, tunda mai sauraro zai so ya san course din ma da kike karanta.
Eh to, wani abun mamaki, a secondary school abin da na karanta ba shi na karanta a university ba. A lokacin mu da akwai makarantu na WTC a wannan lokacin suna nan. sannan da makarantu na gamman secondary school to wadda nayi ni gamman secondary school ne kuma sciences na karanta a malafashin amma abin mamaki yayin da muka zo Bayero University muna nan school for general studies saboda ina gama secondary school aka daura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a Bayero ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba ni mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a Bayero saboda tun muna makaranta kafin ni jaraba ta GCE sai guidance and counseling department din mu ya ka kawo forms na abu zariya ne na nan Kano ne na ko ina kake so mahaifanka sai su bada kudi in za a dawo hutu sai su fada a ce na guri kaza to shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci a nemo form din wannan makarantar to ni sai aka nemo na Bayero University sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi dan haka da bayan an yi jaraba ta GCE din mun babbaro makaranta mun yi graduating it was in 1983 muna dawowa gida ranan kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar Bayero ta dauka za su yi karatu na wannan shekara a ciki kuma har da ni da yake ni sunana Binta Abdulhamidu ni ina tsammanin ni ce ta biyar saboda alphabetical abu a kaga ake bi in ma ta sunana aka bi in ma dai I'm sure I'm not among the first I was among the first 10 ko biyar ko wani abu haka sunana ya fito an bani ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da nayi ta kasa baki daya dan haka da hakan na shiga jami'a Bayero yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a kuma shikenan sai results din ya fito da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a dan haka sai aka kyale ni to muna wannan makarantar ta School of General Studies ne lamar ya canza muna nan a wannan makarantar nan kawai sai aka rubuta aka ce mana shi head of department shi mai lura da wannan tsangaya ta mu yana gayyatar dukkanin matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne a karfe kaza a ofisin shi Dr. Usman sunan shi a wannan lokaci dan haka nan da wannan lokaci yazo sai muka jeje muna zuwa sai a ce ka zauna a waje a reception ne haka kujeru a jera ka kowanne baya sanin me aka ce wa da wani da lokacin shiga ta yi muka gaisa da shi sai ya ce ke yar asalin jihar Kano ce nace eh mahaifina sai ya ce to me kike karanta yanzu a wannan tsangayar na gaya masa me kike so ki zama na fada kullun na kan gaya yan jaridu in sun yi rada ni sai in ce in ba ku sani ba sabo abin da yake shine da a raina ni kuma mass committee shi wannan harkar jarida ce kuma da yake na kwana na tashi da shi a rai Allah sai da ya kaddara aka ban aiki to ni gida ne a wannan lokaci ana ni nayi amma na sama in the course of life so sai ya ce tunda isa nake neman ku ɗaya bayan ɗaya nake gane haka ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu a yanzu yayin da muke ciki a jihar Kano babu shugabannin makarantu na mata ɗan jihar Kano asali dan haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a to ku daure ku bi wannan ku bi tsangaya ta education ta ilimi saboda kuna da damar maki da yawa dan waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na Kano state ba asalin jihar Kano bane sai ce sa aini ban yi education ba WTC nayi ba sai ce it doesn't mean you will be able to do it doesn't matter it doesn't mean kina so ki zaki yi I'm just telling you ku taimaki state din saboda da halin da ake ciki to ko san zaki kake na sai juya ra'ayin ina ni kenan ko
haka
da muka gama school of general studies kawai sai na ce education a haka na je na yi shi ban yi shi a WTC ba ba wani training da na samu at level na secondary school kuma sannan kyakkyawar kaddara ta kenan da Allah ya bani kullun na kan ce na gode da aka kaddara min wannan saboda in the course of it na hadu da rayuwa kala kala ma'ana na samu wanda bai san komai ba na koyar da shi komai shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa dan haka na gode Allah da ya bada wannan dama dan haka kin ga kenan abin da na karanta BA Islamic Studies shine abin da ni karanta a Bayero University
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu dora a hirar mu da kallabin mu ta wannan mako mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa ƙwarya a Najeriya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdurrauf a birnin Tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri.